Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1625 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Jummai Ali muke farin cikin sake jan ragamar shirin wannan karo na hantsi. Mazauna jihar Eko sun maida martani kan zargin da waɗansu a arewacin Najeriya ke yi cewa muƙaddashin shugaban ƙasa yana fifita 'yan ƙabilarsa.
Yeah, the people who leave the president himself, Muhammadu Buhari and Osinbajo, to do their work, to perform.
Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa, sai kuma sharhin jaridin ƙasar Ghana da Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Yau Alhamis, idan Allah ya yarda, tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI James Comey da shugaba Donald Trump ya kora, zai wa kwamitin leken asiri na Majalisar Dattijan Amurka bayanin cewa shugaba Trump ya buƙaci da ya masa biyayya. Shugaban ya yi wannan buƙata ce a wata tattaunawa da suka yi a fadar shugaban Amurka ta White House, dangane da yadda hukumar FBI take binciken jami'an gwamnati na da da kuma yanzu. Ana sa ran bahasin da Mr. Comey zai gabatar ya bayyana dalla-dallan tattaunawa sau biyar da ya yi da shugaba Donald Trump, wanda a lokacin shugaban na Amurka ya buƙaci Mr. Comey da ya canja akalar binciken da hukumar FBI take yi. A wani labarin kuma jiya Laraba, shugaba Trump ya zaɓi Christopher Ray a matsayin wanda zai maye gurbin tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka James Comey. Mai magana da fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders ta faɗa a jiya Laraba cewa shugaba Trump ya zaɓi Mr. Ray a saboda irin ayyukan da ya yi da kuma goyon bayan da yake da shi na dukkan jam'iyyun Amurka.
Firayim Ministan Ingila Theresa May ta bayyana fatan zaɓen da za a yi yau Alhamis a ƙasar gwamnatinta ta samu goyon baya sosai domin samun ƙarfin gwiwa a shawarwarin da za ta yi a Brussels, ƙasar Belgium, a kan ficewar Ingila daga cikin ƙungiyar ƙasashen Turai. Theresa May ta buƙaci a yi zaɓen tun da wuri shekaru uku kafin wa'adi wakilan Majalisar Dokokin ƙasar ya cika. Tun da farko, Prime Minister ta sa ran jam'iyyarta ta Conservative za ta samu rinjaye sosai a majalisar. To amma wannan hasashe sai ya durkushe bayan yakin neman zaɓenta ya fuskanci matsala 'yan makonni da suka shige. Gididdigar jin ra'ayin jama'a da dama da aka yi sun nuna jam'iyyar Labour ta samu hamayya tana samun ƙarin farin jini akan jam'iyyar ta Conservative. Dukan kujeru 650 na Majalisar Wakilan ƙasar ne ake takara a kansu a zaɓen na yau Alhamis. Jam'iyyar tana buƙatar lashe kujeru 326 domin ta samu sukunin kafa gwamnatin masu rinjaye. Munanan hare-haren ta'addanci da aka kai a ƙasar sun dakushe matakin ƙarshe na yaƙin neman zaɓe da aka yi a ƙasar.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hare-haren ta'addanci da aka kai kusan lokaci guda a kan Majalisar Dokokin Iran da wurin tunawa da tsohon shugaban addinin ƙasar Ayatollah Ruhollah Khomeini ƙila ya tada wani zagaye na zaman gaba a ƙasar da tuni dama take cikin zaman zulumi. Aƙalla mutane 12 ne suka mutu, 42 kuma suka ji rauni a hare-haren da aka kai jiya Laraba, waɗanda mahara da ke ɗauke da bindigogi masu sarrafa kansu da kuma masu harin ƙunar baƙin wake suka kai, da ƙungiyar Islamic State ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kaiwa. Jiya da daddare, jami'an tsaron Iran suka tabbatar cewa da hannun ƙungiyar Islamic State a hare-haren. Suna masu faɗin cewa maharan, waɗanda yawancinsu suka yi shigar burtu kamar mata, 'yan Iran ne da suka shiga cikin ƙungiyar ISIS. Haka kuma sun ce jami'an tsaron Iran sun kashe 6 daga cikin maharan. aka kuma kama biyar sannan kuma suka dakile hari na uku da aka yi niyyar kaiwa.
Daga ƙarshe ƙasar Koriya ta Kudu ta ce kila makwabciyarta Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami masu linzami. Hafsan sojojin Koriya ta Kudu ya ce da sanyin safire Alhamis an harba makamai masu linzami da dama daga garin Wosan na gabar teku a gabashin ƙasar. Gwajin makami mai linzami na hudu da ake zargin Koriya ta Arewa ta yi a wannan watan ta yi ne bayan da a mako jiya Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara azamata takunkumi. Akwai alama cewa Koriya ta Arewa ta dage akan cewa sai ta kera makami mai linzami da ke da ƙarfin makamin nukiliya wanda idan aka harba shi zai iya isa nan Amurka. Gwamnatin Amurka tana ƙoƙarin ganin ƙasar China babbar ƙawar Koriya ta Arewa tana magana akan cewa ta ɗauki matakin shawo kan Koriya ta Arewa da ta yi watsi da beginta na kera makaman nukiliya. Labaran duniya kenan kuka saurara. To ba da labarin buɗe taskar hotonnin namu da batun harkokin mulki da haɗin kan ƙasa a Najeriya inda mazauna birnin Eko suke ganin 'yan Najeriya suna barin jaki ne su bugi taiki dangane da tsarin shugabancin ƙasar. Wakilinmu Babangida Jibril na ɗauki da ƙarin bayani.
A kwanan ne dai wasu kungiyoyi daga arewacin Najeriya suka soki muƙaddishin shugaban ƙasar bisa zargin cewa yana nada mukamai ga al'ummar yankin jinsinsa wato na Yarbawa da ke kudu maso yammacin Najeriya. To sai dai kuma a martanin da masu goyon bayansa suka bayar sun bayyana sukan da cewa ba shi da kan gado. To ko me ne ra'ayin wasu mazauna yankin kudu maso yammacin Najeriya musamman ma al'ummar Yarba game da wannan zargi? Ga dai abinda wasu su ke cewa.
And I don't believe that. My own view is that the people should leave the president himself, Muhammadu Buhari and Osinbajo, to do their work, to perform.
Wannan malami yace ni ban yadda da wannan zargi da ake yi ba, ya kamata mutane su ba su lokaci domin yi wa ƙasa aiki. Shi ma wannan malami cewa yayi
you people there for continue now particular the lights. I pray for God make people put in mind for our people make it do better for country. Na be my prayer.
Yace abinda yake damun al'umma yanzu musamman ni da kake kallo na shine karancin wutar lantarki. Ina ganin kamata a maida hankali wajen samar da wutar lantarki maimakon kace nace wajen nada mukamai. Abinda kuma nike ganin ya bar talaka cikin hali na ni asu da ake ciki yanzu. Sai dai a yanda kungiyoyin arewacin Najeriya ke wancan zargi ba dukkanin yan arewacin Najeriya ne ke goyon bayan su ba, kamar yadda malam Dalla da aboki Zaria wani mai sharhi kan harkokin yau da kullun ya shaida mani ta wayar tarho.
Na dalili a ce kullum Bahaushe shi ne koma baya Najeriya. Bahaushe ya fi son a ce shi ne shugaba, amma shi ne koma baya. Amma ba mu ci gaba ba in haka za mu kasance a rayuwarmu ta duniya. Tunda muna baƙin cikin daidai da ake shara mu kira ɗan uwan mai zoyi. Ai muna gani dama, ai mun san ƙarshen rayuwar ke nan.
Babu yin jibrin kuma Amurka daga Lagos.
Da mutum ya maɗa wani muke ɗaya babu wani. Hausa, Yarabawa da Ibo ba mu rabe ba.
Sun tsaya maɗa wurin ki ɗaya babu wani.
Haka yake to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Thank you.
Haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Usman Kabara da shirinmu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Mai sauraro barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu tattauna ne tare da shugaban kungiyar nan ta yaki da allura polio ta kungiyar guragu a jihar Kano, wanda kuma za mu ji shin ya aka yanzu ya ba zamani sai yaki da maganar cutar polio, duk da yake cewa yana da masana'antar da ake yin abubuwan da suka shafi guragu, wato kamar keken guragu, kofofi, wunduna da makamantansu, wato dai a takaice aikin walda. Saboda haka masu sauraro sai a biyo ba cikin shirin na nakasa ba kasawa ba. Salamu alaikum.
Aminu alaikum salam.
To barka da warhaka, da wa muke magana?
Kuna magana da Alhaji Aminu Ahmed Tudun Wada, shugaban kungiyar masu shan inna na jihar Kano, wato Kano Polio Victim Trust Association.
To yayi daidai dama, saboda haka muka kira ka, da yake mun taba tattaunawa da kai, ai nace ai mun gagga ana ta yamadi da gashi can kana ta campaign din polio da yaki da ita. To muka ce to ai ni na riga ni na musu riga malam masallaci ko su ai na riga nayi hira da kai tuntuna, amma wannan ban yi magana da kai akai ba. An ce ka shiga yaki da cutar polio gwaji ba gani, kudin ka ne ko ko kudin waye?
A'a, kudin USAID ne. To abin da ya kawo muka zo muna yi, to gani muka yi an yi riga kafin cututtuka kamar guda uku zuwa hudu da Najeriya da duniya. An yi riga kafin kuturta, an yi riga kafin rani, an yi riga kafin kurkunu, an yi riga kafin kanzuwa. Mun ga duk an kare ta yanzu a Najeriya babu ita. To sai muka ga yanzu ba abin da yake damun yara irin face polio din nan. To a dalili na anan gurin na gani na ce to ga mutanen nan sun dauko kudin su suna son su cece ƴaƴanmu, amma ana bin su daji ana duka a unguwa ana kyara su ana wasu abubuwa. Sai nace musu to dabarar da za a yi, bari mu masu larurar ta polio mu fito mu yi wa mutane campaign da kanmu. Dalilin mu campaign din da zamu yi musu da kanmu, za mu kwatanta musu ba wani abu ba ne polio. Abinda Bahaushe yake kira shan inna, wato wata gada ake cewa ba wani abu ba ne, wai wata inna ce take kama mu. To sai muka gaya musu ba ita ba ce, wannan cuta ce wacce ake shanta a gurɓataccen ruwa. Sai muka ce to kuma fito mu da muke da larurar, mu ne ya kamata mu fito mu kwatanta wa mutane ga mu ne masu polio. To da na tashi sai na sami wata shugaba ta WHO ta Kano. Sai na ce mata muna son mu kafa kungiya ta masu larurar shan inna, amma wanda za mu dinga bin mutanenku duk lokacin da za a yi digon baki, mu kuma za mu bi su a baya. Duk gidan da muka je a za a yi digon baki, mai gida ya ce ba zai yarda a masa ba. Sai mu ce to kana son ɗanka ya zama kamar mu? Sai mutum ya ce a'a. Sai mu ce to ka bani ɗanka a masa allurar rigakafin polio nan. Ka ga dalilin da ta same mu? To kar ka yarda da ta kama ɗanka. Duk wanda polio nan ta same shi ba zai yi soja ba, ba zai yi ɗan sanda ba, ba zai yi immigration ba, ba zai yi gandurowa, ba zai wasan ƙwallon ƙafa ba, duk wani abu da ake yi da ƙafa ba zai yi yawa. To daga nan fada ana samun yawa.
Wato kun zama zahiri.
Mun zama zahiri. Inda ana gaya maka ne kana jin jita-jita to mu ne zahirinsa. Don duk wanda ƙafarsa ta tsotse, to in ba sa aka yi ba irin waɗannan abubuwan da na lissa ba za su gagare shi. To daga nan fa mutane suka dinga fitowa. Sai muka yi dabara, sai muka ce to a samu kowane mazaɓa, wato ward, a ɗauki mutum ɗaya-ɗaya. Aka yi kowane ward ana ɗaukan mutum ɗaya-ɗaya, wanda in ranar zagayen gida ta zo za mu tafi da mutum mu bi shi a baya, mu bi su a baya duk gidan da suka shirje a yi. In kuma mutane na ta rejectin ne kaza 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 da sauransu, idan yamma ta yi mu dawo gidan mu sake cewa to amma me yaran mu musu. To daga nan fatin ana samun yaro 400, 350, 500. Sai da ta kasance yaro ɗaya ake samu, kai yanzu an shekara biyu kun banda a wajen tsakanin Najeriya da Borno da Chadi aka samu wasu yara yau shekara biyu da ta wuce. Ba dan haka ba da wannan shekara ta 2018 da an ba wa Najeriya certificate ta zama ba ta da ita.
To amma yanzu misali duk wannan abin da kuke menene na kasu ko kuma cikasin da kuka gani?
Babu wani cikas da muke samu dan dalilin da yanzu anan mutane da yawa wasu ma yanzu ta kasance idan har aka zo masu allurar polio suka je ba su je gidajensu ba za ka ji suna magana so kuke yayin musu zama gurawu ba za ku zo ku yi mana rigakafin ba. Sabanin da mai allura zai zo yana lallaba yana mai yana mai yana mai ba a karba ba a so ka tafi ka ba mutane guri sai a dinga maganar ai mu malaria ta fi damu mu akan polio. To ita kuma polio fa ita kama mutum fa baya warkewa.
Malaria
koyo ana da maganinta. To shi yasa gwamnati ta dage akan duk abin da za a yi duk yanda za a yi a samu maganin da cutar da in ta kama mutum ba za ta warke ba. To a samu maganin rigakafin ta da za a yi wanda ka ta kama mutum.
To amma misali yanzu na san kana da sana'a ko masana'antar da kuke kekunan guragu da sauransu. Shin yaya sana'a ka fa ba ta sami tangarda ba wajen ka tafi can kana nan?
A'a ba ta samu tangarda ba. Saboda kaga ai sau tari a duk watan da za a yi kwana hudu za a yi ana yi. A yi Asabar, Lahadi, Litinin, Talata. Laraba a yi Mafo. To in aka gama wannan to kaga shi kenan a wannan sauran kwanakin a watannin sai mu tafi mu ta sana'o'inmu. Sai dai sau tari Turawa suna mun wata tambaya cewa yanzu aka yi rigakafin polio ta zama da polio kamar yadda aka yi rigakafin ɗaya rani kurkunu da to menene sana'a ka kuma kai da zaka koma yi? Sai dai gaya musu na ce to ai ni na koyi yin wunduna, na koyi yin kofofi, na koyi yin gate, na koyi har yaya na koya wa yanzu. Ne zai iya rana babban dana in za ka ban yin aikin tanki na miliyan 10 dana zan kira wanda na koya masa wanda yana yi shi zan ba wa kuɗin ji da siyo kayan aiki ya zo mu haɗa abin da za mu haɗa.
Shi kuma shi lafiyar shi lau?
Shi lafiyar shi lau.
Wato
ko da
kaga ko da babu nakasa a tare da mutum sai je koyi sana'ar. To yanzu misali duk wannan abun da ke faruwa yawanci ka ce DFID ne. To gwamnatin jihar Kano kuma fa wani gudunmawa take yi akai?
A gaskiya gwamnatin jihar Kano tana shiyan maganganun da za ta raba wa mutane da sauransu. Yanzu da yaran da muke aiki tare da su yanzu a Kano kai ba wata jiha ba muna aikin wannan idan aikin polio din da yazo muna tare da mutum 422 waɗanda suke wannan aikin duk wata kuma tun ana yi muna yin aikin kyauta sadaka jariya hatta kai yanzu ta kai gargara duk wata ana ba mu naira 10,000 duk wanda yayi wannan aikin na kwana hudu to idan wata yayi za a ba shi naira 10,000 saboda yawa daga UNICEF ma ba daga gwamnatin Kano ba. Ba daga gwamnatin Kano ba daga UNICEF su suka dauki nauyin ɗawainiyar ne wannan abun. Haka muke da mutane a Kaduna.
Su Kano suna sayan magunguna da su.
Yawwa su Kano suna sayan magunguna.
Yawwa sun tabuka su ba kenan.
Yawwa su suna sayan magunguna. Amma mu su zo su ba mu wani allowance ko wani abu a UNICEF ce take mana.
Na gani. Akwai masu kuɗi sosai a cikin Kano masu arziki in ka shiga su san gane su ƴan kura ne su bata ne duk ga sanan ta kodina. ƴan kasuwa da kamfanoni a Kano duka in ka je su fanshekara ne in ka je sharaɗa phase 2 ne phase 3 ne phase waye duk ga sanan.
In ka zo Bamfai haka.
Bamfai duk ga sanan. To wayannan masu kuɗin kuna mika kokan cewa kai ku zo ku yaki da wannan polio da fa ake ta yi fa suna dan yin wani abu koko ku ba ku taba kai musu kuka ba su kuma ba su taba kawo agaji ba.
Su ba su taba kawo agaji ba ko ba mu taba kai musu ba dan yanzu irin waɗannan mutanen wanda ya kamata ya je kai musu wannan agajin ke dai gwamnatin jiha.
Amma ba kuna da kungiya ba misali yanzu kungiyar da kake shugabanta ba misali ba za ku yi tunanin ku je ba ku same su da a ce ba su yi ba gara a ce kun nema sun kiyaye a sani.
To mun nemi Dangote akwai gidan da UNICEF ta saya mana miliyan 12 da kayan aiki da ACAC da menene da harka sosai a cikin gidan.
To Alhaji Aminu sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon za mu dasa daga inda muka tsaya wannan tattaunawa da muka faro da kai. Yanzu kan a madadin Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sauti sai kuma ni Usman Ahmad Kabara da na shirya na gabatar daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.
Ba ga da Usmanu sai kuma muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan kasar Ghana na wannan mako. Ga baba Yakubu Makeri.
an fara shirin jirage ne da jaridar Delegat wace ta rawaito cewar ƴan sanda sun kama mutane biyu masu kula da ɗaliban da suke jarrabawa shiga makarantun secondary a garin Bimbila game da wani yunkurin da suka yi su ba ɗaliban bayanai akan jarrabawan a cibiyar jarrabawa na Bimbila a jihar Arewacin ƙasar. Jaridar ta ce masu kula da ɗaliban sun yi kokarin yin fasakwauri na wasu takardu da ake zato suna dauke da amsoshin jarrabawan a zauren jarrabawan su baiwa ɗalibai. Jaridar Delegat ta ce tuni an kai waɗannan mutane a tashar ƴan sandan Bimbila dake jihar Arewa don a yi musu tambayoyi. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma ta yi kanin labarai mai cewar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta sha alwashin gurfanar da duk wani mai sayar da abinci da bai kiyaye dokokin sayar da abinci a gaban kotu. Jaridar ta ce hukumar tana ɗaukar wannan mataki ne don kiyaye lafiyar jama'a. Jaridar Ghanaian Times ta ce hukumar ta gudanar da aikin wayar da al'umma a baya don haka lokaci ya kai da za ta aiwatar da doka akan duk wanda za a samu da laifi na take dokokin kare lafiyar jama'a. Jaridar Ghanaian Times ta ce shugaban hukumar sashen kare abinci na hukumar Miss Marianne Abba Lislop Johnson ita ce ta bayyana wannan labarin a wani taron bita akan lafiyar jama'a a birnin Accra. Ita kuwa jaridar Daily Graphic ta rawaito cewar hukumar bawa matasa aikin yi ta yi a takaice ta fidda sunayen ma'aikatar bogi 16,839 akan tsarin biyan albashinta. Jaridar ta ce fidda sunayen bogin ya biyo bayan tantancewar tsarin biyan albashin ma'aikatar sashen ne wanda hukumar ta yi, inda sunayen ma'aikatar bogin ke janyo wa ƙasa hasarar sidi miliyan 200 da ya kai dala Amurka miliyan 50. Jaridar Daily Graphic ta ce shugaban hukumar mai riko Mr. Johnson Kodua Frimpong shi ne bayyana haka a wani taron manema labarai a jiya Laraba a birnin Accra. Mr. Frimpong ya ce sashen kula da ma'aikatan hukumar ne ya yi kira da a tantance tsarin biyan albashin yayin da ya gano wani algusu da ake tafkawa wurin biyan ma'aikatar. Hayyar jaridar Daily Graphic ta bugo wani labari mai cewar wata ma'aikatar shirya wasanni a nan Amurka ta Upscale Entertainment da ta shirya wa shahararren dan dambin boxing na duniya a nan Amurka Floyd Mayweather ziyara zuwa kasar Ghana ta kira ga kamfanonin Ghana da su yi amfani da damar ziyarar wannan gwarzon boxing ta wuni biyu a ranakun 15 da 16 ga wannan watan Yuni su tallatar da kasar ga masu zuba jari. Jaridar Daily Graphic ta ce a cewar shugaban Upscale Entertainment Roni Yabuwa, ziyarar rangadi na gwarzon boxing da babu wanda ya taba naushe shi za ta baiwa Ghana wata dama ta musamman ta tallatar da kanta a fannin zuba jari da wuraren ziyara na masu yawon bude ido wanda suka kai sama da mutane miliyan 10 a fadin duniya. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa da muryar America.
To gaida baba, sai kuma ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Magana Bello Alhali Ohunwu Hassan da lokacin gwamnan ta cikin Najeriya. Ina tambaya ga gwamnan jihar Kebbi a yaushe ne takin talakawa zai zo da ganin cewa kama ta ta yi zuwa ta ƙari, kuma an sani cewa taki shi ke gudanar da rigaburar da haki, kuma ga shi damuna ta ta yi zuwa ta ƙari da taki da aka hawo taki zuwa soja lokal gwamnan lokal gwamnan. Allah don annabin Allah idan ba a kari a taƙasar kan ka zan ka yi masalaka ka zan ka yi masalaka ya halke ji ba don Allah ka rarraba taki don ba na kana ba masalakawa ne ka rarraba musu takin.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar America, mai magana Dr. Abdullahi mai majalin gargajiya Gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na muryar America, ina so in ba da ra'ayina akan matasan da suke so su tsaya mana rigima a Najeriya a yankin Kaduna. Na cewa sun ba kabilar Ibo wata uku, kowa ya kwashi nashi da nashi. To su sani wa Najeriya kasa ɗaya ce kuma uwa ɗai. Saboda haka idan suka ɗauko wannan rigima za su kaɗa Najeriya cikin wani tashin hankali. Gashi ana harkar ga ta yan biya fara ba a ƙare ba, kuma su ɗauko mana wannan abu. To ina kira ga gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Yarrufa ya ɗauki matakin ba sani ba sabo ga dukkan matasan da suke so su kawo mana rigima a tarayyar Najeriya. Na gode sashen Hausa na muryar America.
Kada kenan daga cikin dimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho, sai kuma nasiha Ramadan.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhaji Ibrahim dan Inna, president na kumar sanne departmental birnin Kwani Niger. To nasiha da zan ba su akan mu yan kasuwa manya da kanana, idan watan azumi mai alhurma Allah ya sa ya zo, ya kamata kowa ya samu wannan albarkar da a ciki. Ba tsanantawa ba mutun sai shi aje kaya shi ce sai lokacin azumi in saida da tsada, wannan haramun ne. Ya kamata watan azumi ne wanda Allah ya mana baiwa duk in ka aikata aikin lada guda goma ake baka. In kai goma dari ake baka haka alheri aka lullunka ma shi yasa ku yi alheri yan kasuwa. Ku daina tsanantawa tun daga mai daudawa mai kalwa mai gishiri har zuwa mayya mayya to duk wanda yayi ko kadan ko da ya Allah zai lullunka mai lada. Ni gani na irin wada sauran mutane ga doka alkawali bisa a boye ko sikir da sauran dai abubuwan da aka amfani da su cikin watan azumi wai a ce sai watan azumi ya zo ai tsada wannan bai dace ba haram na adaina yadda aka samu albarka aka samu albarka duniya da lahira assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh
to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai
yau alhamis idan Allah ya yarda tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI James Comey da shugaba Donald Trump ya kora zai yi wa kwamitin leken asiri na majalisar dattijan Amurka bayanin cewa shugaba Trump ya bukace shi ya masa biyayya shugaban ya yi wannan bukata ce a wata tattaunawa da suka yi a fadar shugaban Amurka ta White House dangane da yadda hukumar FBI din take binciken jami'an gwamnati na da da kuma na yanzu Prime Minister England Theresa May ta bayyana fatar zaben da za a yi Alhamis a kasar Gwamnatinta za ta samu goyon baya sosai domin ta samu karfin gwiwa a shawararin da za ta yi a Brussels kasar Belgium akan ficewar Ingila daga cikin kungiyar kasashen Turai. Hare-haren ta'addanci da aka kai kusan lokaci guda akan majalisar dokokin Iran da kuma wurin tunawa da tsohon shugaban addinin kasar Ayatollah Ruhollah Khomeini illeta da wani zagaye na zaman gaba a kasar da tuni dama take cikin zaman zulumi. Akalla mutane 15 ne suka mutu 42 kuma suka ji rauni a hare-haren da aka kai jiya Laraba waɗanda maharan da ke dauke da bindigogi masu sarrafa kansu da kuma wasu masu harin kunar bakin wake suka kai da kungiyar Islamic State ta yi ikrarin cewa ita ke da alhakin kaiwa.
To madalla masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau baki ɗaya sai kuma can da la'asar abokan aikin mu su shigo da waɗansu shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. Za ku iya sauraron waɗannan shirye-shiryen da muka kawo muku da kuma cikakkun rahotanni da muka gabatar da ma ƙari a shafinmu na intanet. Kuna kuma iya muhawara da bayyana ra'ayoyinku kan shirye-shiryen namu da abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyanmu na yau Greg Barnes alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.